أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معك مركم رسالتها أرن مسلاتي ميتار البركة Masjid Usman bin Affan dan cigaba da karatunmu na Umdatul Ahkam wallafawa al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Wannan shine majalisinmu na 114 kuma shine karshen karatun littafin insha Allah. Hadisi guda hudu suka mana saura, ina fata insha Allah za mu karasa su kafin lokaci ya isa. Muna yau shidda ga watan Jumada al-Awwal Hijira daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya dide da 20 ga watan 11 a kalandar Bature 2023. Idan ba manta ba, sati da ya gabata mun tsaya karshen babi ko karshen littafi wanda yake mana bayani akan jihadi. Mun karanta hadisi na karshe wanda yake tabbatar mana duk abin da bawa zai aikata in dai babu ikhlasi, to ba shi ba samun sakamako abun Ubangiji na abin da ya aiwatar na daga wannan aikin. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi hadisa Abu Musa al-Ash'ari, an tambaye shi ake cewa wanda ya huta dan yaki, ya huta fagen yaki, ya huta tarar dirdina ta musulmai, ya huta ne yayi yakin nan kurmu dan a ce a wane mai karhi ne, ko kuma a'a kurmu dan dangantaka ko dan neman fansa, ko kuma a'a dan kurmu riya, aka ce wanne ne yayi zai samu lada a gun Ubangiji. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya huta fagen yaki, yayi yaki dan a daukar kalmar la ilaha illallah, yace to wannan shine yake fi sabilillah, wannan shine wanda zai samu lada a gun Ubangiji. Yau da iko Allah zamu tashi sabon littafi, shine kitabul itq, littafi wanda yake mana bayani akan yan tabawa. Idan an ce al itq shine enter da wuyan wani bawa ko wata baiwa da kubutar da ita akan bauta wadda take yi da tabbatar mata da yanci kamar kowane da, wannan shine ake kira da al-itq a harshen malaman fiqh. Kuma idan muka koma cikin alqur'ani zan mu ga dalilai sun zo suna mana bayani akan lalle yana daga cikin mashru'iyya ta wannan, ko kuma yana daga cikin wannan addinin namu na musulunci yan tabawa. Kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul Nisa yana bayani akan kafara, yake cewa fa tahriru raqabatin mu'mina, anta baiwa wadda take mummuna, wannan da kai daga cikin kafara ga wanda yake kisa. Haka idan muka leka sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi, hadisin Abu Huraira, yarda Allah shi tabbata a gare shi, manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqa Allahu bi kulli 'udwin min 'udwi بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. من ذا الله يكي تيوا دو واندا يأنت وتبيوا ودى تكي مسلماء يكي تيوا الله زي أنت قوة قبع دقا قبيشي دقا وتجهنما ساكمكم ونما تدي ونما يودي أنت. za a yi kiyasi kowace gaba tata za a dauka a yantar da shi shi ma da wutar jahannama, yanda ya yantar da ita a rayuwar shi ta nan duniya, haka Ubangiji shi ma zai yantar da kowace gaba tashi daga wutar jahannama. Yake cewa yanda aka yantar, yanda ya yantar da ita a rayuwar shi ta nan duniya, yanda aka yantar da ita a rayuwar ta nan duniya gabanta sakamakon gaban shi a gobe kiyama a cikin wutar jahannama za a yantar da shi. Ina abin da yake so ya nuna mana, yanda ka yantar da wani haka kai ma Ubangiji za a yantar da kowace gaba tashi daga wutar jahannama, za a yantar da kowace gaba taka daga wutar jahannama. A haka idan muka leƙa zan mu gani al'umma da kwai ijma'i na malamai akan lalle bai bauta da muke kallanta saɓani irin bauta wadda waɗanda suke abokan adawa na wannan addinin musulunci suke gogawa. Idan ka ɗauka za ka gani suna bayani akan ai addini ne wanda ya amince ya yarda da abautar da wani. To idan an faɗi haka sai ka ringa ganin a ina adalci a wannan addinin na musulunci a ce an bautatar da wani. Shi kuma saɓanin haka idan muka ɗauka don mu gani addinin musulunci yana ɗaya daga cikin addinin da ya kiyaye iya kiyayewa, kuma ya ba da dama akan a yantar da bawa, ya kwaɗaitar akan yanta bawa. Kamar yadda zan mu gani Ubangiji ya sanya yanta bawa kafara ce ga wanda ya aikata wani aiki na daga zunubi. A haka ya sanya yanta bawa abu ne wanda bawa yake samun lada mai girma a gun Ubangiji. A hayya kasance ma addinin musulunci yana tirsasa bawa, yana tirsasa mutum akan ya yanta wanda yake tare da shi. A wani misalin wanda ya jiwo wani bawan shi ciwo, to a wannan halin addinin musulunci yana cewa a yantar da shi, wajibi ne ka yantar da shi kamar abin da ya wakana a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kina idan muka leƙa zan mu gani in ka ɗauki tarihin bauta zaka gani waɗanda suke kushe bauta a cikin addinin musulunci su ne wanda suke ashad na bauta, suke tsananin bauta game da mutanensu. Idan ka ɗauki tarihin ita Europe zaka ɗauka za a ce maka ai da kwai tabaka, da kwai daraja-daraja, mataki-mataki na daga masu rayuwa, za a ce maka wannan su ne a tabakal uliya, su ne masu sarauta, su ne masu mulki, sannan waɗanda za su biyo bayansu su ne wanda suke masu kuɗi, sannan waɗanda suke bayansu manoma su ne bayu. Kuma suna bautatar da su da bauta wadda take mai tsanani, wanda za ka gani kamar ɗaya daga cikin malamansa yake bayyanawa yake cewa ai shi baubawa a wurinmu shi ne ka a dawwamar da shi akan jin daɗi, kuma ka a dawwamar da shi akan wahala, ya kasance kullum baina zalika ƙawafa. Idan ka ɗauka tarihin wannan daula ta Fors da ta Rumawa da Babylon da ta Greek, dukkan za ka samu suna da bayu, kuma suna bautatar da su iya bauta wadda ta wuce makura. Haka idan ka ɗauki abin da ya wakana na colonization da aka yi, sun taho sun bautatar da kakanninmu bauta wadda take mai tsanani. Haka ma waɗanda ma suke da musuluncin, idan ka ɗauka saboda wani abu na duniya sun bautatar da wani, kuma yanda su suke bautarsu za su ɗauki mutum, za su ganka akan titi, kurmi idan ya yi ƙarhinka zai kama kai ganka kasuwa ya saida ka. Ko kuma idan ya ganka ko ana cikin tahiya ta bulaguro, idan ya gani yana iya haimana akan ku dukkanku, to zai ɗauki da dukiyarku da koyin dukkanku ya kai kasuwa ya saida ku. Da kwai waɗanda kurmi aikinsa su tare hanya, idan sun gamu da mutane su kai su sayar da su. Wannan a jahiliya kenan, a rashin addinin musulunci. To idan ka ɗauka wannan addinin musulunci da ya zo, kallon da yake yi wa bauta kallo ne na wajibi ne, idan ana so a ce wani bawa ne tabbas sai idan ya kasance kun shiri, iya shiri kun tafi ku yaƙe su. Da kuka tafi yaƙe su kuka bujiran musu da kalmar la ilaha illallah suka ce ba za su yi imani ba, kuka ce to ku ringa ba mu jizya suka ce a'a ba za yi imani ba, za mu mutu za mu yaƙe ku. To a wannan hali idan Allah ya bai wa musulmai nasara akan wannan yaƙin, to waɗannan wanda aka kama na daga mata, na daga yara, su ne waɗanda za a ɗauka a matsayin bayu, za a kawo su a sayar da su. Kuma addinin musulunci kullum yana gwammacewa akan a bar su su yi bauta, yana gwammacewa a sake su ko kuma a fanshi kawunansu. Za a zo abinda aka kama za a ce to kowanne an sanya mai kaza, in kana da wani ɗan uwa ka tura ya aiko maka abinda zaka fanshi kanka. Wannan abinda musulunci ya yi soyuwa a gare shi akan ya bar su a matsayin bayi. kamar yadda muka gani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yakin Badar aka kamo fursunan yaki mutane wurin 70 a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sahabban shi yake cewa to mi ko ka gani ya kamata ai shawara tsakanin manzo Allah da Abu Bakar hito hado daidai a kowa ya nema ga dan uwan shi ya bada wani abu a sallame shi koma ga kansu ya koma Makka. Umar ya ce a'a ni abinda nake gani manzo Allah kowanne a bashi dan uwan shi ya kashe dan uwan shi a nuna musu musulunci ko shine fa da fito shine a saman komai. Suka ajiye shawarar Umar, suka dauki shawarar da suka yi tsankanin shi da shi da Abu Bakar, aka tura kowanne aka fansar da shi a shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari mijin Zainab yazo alfa Zainab ta aiko abinda ta gada daga ma'aiyyarta wannan sarka ta nana Khadija yarda Allah shi tabbata a gare ta, ta aiko akan afanshi mijinta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gani ya ga matar shiri'ai sai ya da Khadija yarda Allah shi tabbata a gare ta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ina neman shawara wannan abin a mayar wa Zainab a sallamin mijinta ya tafi ko kuma ya. Suka ce manzo Allah abinda kai shine daidai, aka bashi wannan abin aka ce ka mayar mata da shi amma dai akan sharadi idan ka tafi ka sako iyata gaba ka maido mu ne ta Madina saboda babu zama tsankaninka da kai da ita. To shine lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zamna da shi da Abu Bakar, Umar ya zo ya tarar da su suna ta rusa kuka. Manzo Umar yake cewa ku faɗi mini mun miye wa kana in ya kama ayi kuka in yi kuka in ma bai kama ba ayi kukan ba in yi kuka da kukan da kuke yi. Za Allah yake cewa da azaba ta sauko ba wanda zai sha in ba kai ba Umar ba. Ayi ita ce wanda Ubangiji ya saukar musu a suratul Tauba ma kana lin nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu 'azizun hakim laula kitabu min Allah sabaqa lamassakum fima afattum fihi 'adabun 'azim. Yake cewa baya dacewa ga wannan annabi ya kasance yana da fursunan yaki wai ya rike su a bashi wani abu ya fanshe su. Yace a babu wannan hatta yuskhina fil ard har sai an zubar da jini a saman kasa. Kuna ɗan kaɗan Allah ya kawo muku ɗauki kuka samu nasara akan wannan yaƙin to ku nuna musu manin ku a sama kuke. Sai an zubar da jini a saman ƙasa yake cewa shin kuna fifita abinda za a bujirar muku na daga rayuwar duniya akan abinda yake gun Ubangiji. Allah shi ne madaukaki shi ne mabuwayi akan al’amuran shi kuma shi ne mai hikima akan abubuwan da yake aiwatarwa. In ba dan Allah ya riga ya gabatar da wani littafi ba akan ba azabtar da kai ba azabtar da al’ummarka ba. Wallahi tallahi da abinda ba kwa son da hiya tabbatu da masakun fi ma afattun fihi azabun azim Allah kiyaye. Yana wannan shi yake nuna mana abinda addini yahi so shine idan aka samu damar da za a fanshi wannan bawan a fanshe shi kai idan ma ba a samu ba dama ba yayi kokari a sallame shi da hiyar shi wannan abinda addini yahi so shi sanya idan ka dauka zaka gani addini ya bada dama akan ya bada wani lamani ko ya bada wani gata gam akan bautan ma da aka sanya bawa ya kasance bawa a ƙarƙashin wanda yake musulmi. Kamar idan yin ka dauka zaka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi manzo Allah yake cewa lil mamluki ta'amuhu wa qutuhu wa la yukallafu min al'amal ma la yutiq. Idan Allah ya kaddara maka kana da bawa ƙarƙashin ka to cin shi da shan shi da tuhatar da shi da komai shi a kanka kai mai gida. Dan da kai wanda yake cewa ai gwanda ma mu da a bar mu a sallame mu mu tafi mira yau mu muka dai gwanda mu tsaya karkashin mai gida saboda an dauke maka abinci an dauke maka asha. Yake cewa wala yukallafu min al'amal ma la yutiq. Manzo Allah yayi kashedi kadda a dora wa bawa abinda ba ya iya ba. Kadda ka dora mai aikin da zai gagare shi wannan shine addini na musulunci. Wannan ita ce mu'amala wadda addinin musulunci ya bada game da mai gida da bawan shi a cikin addinin musulunci. Idan ka dauka kuma sabanin abin da su waɗanda suke tudiya suke cewa suke shawwaha sum'a ta wannan addinin na musulunci suke cewa ai addini ne wanda ya tabbatar da bauta to dan me sanya za a shigo wannan addinin. Zaka gani su sabanin abin da suke yi kuma su idan aka dauki tarihi kamun zawon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna mafi munin bauta game da mutanen su. Aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana shi ma hadisin Abi Zar bin Ghafari hadisin da Imam Tirmidhi ya wutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hum ikhwanukum wa khulakum yake cewa ai wa'annan bayi wanda Allah ya kaddara to kasance ku ne uwayen gidansu wannan ma'anar uwanku ne ko baya da haka hadimanku ne dan haka abinda ake so sha'alahu Allah tahta aydiku Allah ya sanya su kallashinku faman kana aquhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul duk wanda ya kasance Allah ya kaddara yana da bawa wanda yake mi hidima yake cewa to ya ci su da shi abinda yake ci a gidan shi kada ka raba tukunya kada ka ce a wannan bawan ka ne a'a ki yi kokari ka zauna tare da shi in ya kama ka shaita ka ku yi musharaka akan faranti dai wurin cin abinci ku yi wannan shine abinda addini ya karanta yake cewa wal yalbisahu minhum ayalbas abinda ka sanya ni daga tuha ka sanya gizina to kai kokari shi ma ka dinka me ka sanya ni yake cewa wala tukallifuhum ma yughlibuhum fa in kallaftumuhu fa aynuhum manzo Allah yake cewa kada ku sake ku dora musu abinda zai rinjaye su na daga aiki abinda yake karhin su na daga aiki kada ku dora musu idan kuma kun dora musu abinda zai rinjaye su abinda yake karhin su na daga aiki to ku yi kokari ku taimake su ku kama musu a cikin aikin da ku umurce su akan shi wannan shine addini na musulunci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani kadda mu sake mu yi wa bawan da Allah dora shi kalkashin mu mu magana wanda zai taba ta ni rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kadda ku cewa la yaqul ahadukum abdi wa amati ɗayan ku kadda yace kai bawana kai ke baiwata yace amma dai abinda kalma ka kausa kalmar da ka kiraye shi da sunan shi ko kuma ka ce kai ya kai wannan dan sarmai ko kuma ya kai yawo na yane ne kami magana wadda ba ta aibanta shi ba magana wadda ba za ya ji ba zahinta a cikin ran shi ba wannan shine addini na musulunci kuma wannan shine abinda addini ya dora mana mu kasance muna yi muna mu'amalanta bayin mu da abinda ya dace ya dace kuma haka idan muka dauka zan mu gani addinin musulunci didda ya tabbatar da bauta a sababin da idan an samu mutum a wannan halin an kama shi a wurin yaki ana iya maida shi bawa amma dai addinin musulunci ya sanya wa'ansu sabubba wa'ansun wani sababin ma da ƙarfi za a tilasta ka yi ka sallama wannan bawan naka sai ka yanta shi wani sababin kuma addini yana kwadaitar da kai akan ka yi kokari ka yi saboda sadaka ce idan ka yantar da shi misalin abinda yake wajibi ne idan an same ka tsankaninka da kai da bawanka wannan abin ya shiga tsankaninku to wajibi ne he ka enter da shi kuma abin da yawa kana ga wani ɗaya daga cikin sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wa bawan shi rauni akan hanjin shi rauni ne iya rauni ya ji me a wata riwaya yake cewa hakan hanci ya ji me ciwo ya me naushin da hancin shi har sai da ya zubar da shi a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya aka ce a ai ya cire mai hanci ya buge mai hanci har sai da yanke mai shi da aka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce aka baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wannan bawan izhab fa anta qabul ka tahi daga yau ka koma da sakamakon wannan rashin mutuncin da mai gidanka yi maka kun gani wannan an tirsasa idan ka ne abinda ma ba haka ba to ana tirsasa ka akan lalle sai ka sallame sai ka enter da shi a haka misali idan ya kasance bawa ne gare ku ko garan shi kai ko kuma a'a hadawa ku kai ku sai shi ku biyu ko ku uku ko ku sama da haka sai kasance ɗaya yace to ni ma daga yau wannan bawan nawa ni ma na enter da shi wa rabo na a cikin wannan bawan na enter da shi to a lokacin nan abinda za a tambaye shi wannan mutumin a ce to kana da wata dukiya wanda idan an yi ebaliyan bawan aka ga kudin shi wanda zaka iya cikawa wa'annan wanda su ma suke da rabo a kalkashin bawan idan yace baya da to abinda yayi aula a zo da bawan a zamanar da shi a ce mai to ga kudinka da akai gashi da aka raba bawan ku nan a matsayin ka na bawan su nan mutum biyu ne kai misali aka ce a jikka dari kake yi a jikka dari aka maka kudi kina yanzu nawa shi wannan ya enter da raban shi kinan jikka 50 tayi saura shi wannan ya ce ba ya enter ba kudin shi yake so shi kuma wanda ya enter in bai da abin da zai bada dan haka zawwa za a yi rubutu tsakanin mu dari da kai yaya kake gani a wata nawa a shekara nawa zaka hada mun wannan kudin ka sabata kuma wannan za a tirsasa wannan mutumin wanda yake da ɗayan rabar ba ya ce ba a'a ai tun da bawa na ne yana da ina da rabi a kai tila sai ya zamana ya mun bauta a'a cewa za a yi a zo a zamana a yi mukataba a yi rubutu to kaza ya kamata a yi idan ka bani kaza idan zuwa lokaci kaza kamar yadda malumai suka ce ba a tilastawa hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi ba a tilastawa wannan bawan a ce a'a daga nan zuwa lokaci kaza tila sai ka samu ka kawo a'a
iya san ranka dauki lokacin da kaga dama kuma nawa zaka iya kawowa har zuwa lokacin da zaka cike mai kudin shi a sallame ka idan kuma da koi wanda zai iya yin sadaka sai ya dauka ya bada shikenan wannan bawan ya zama da kaga wanda yana nuna mana addinin musulunci yana so a zamanto kullun da ba a zauna a cikin bauta ba haka bangaren da zai nuna mana addinin musulunci ya bada wa'ansu hanyoyi wanda za su bada damar wannan bawan in ya akai a samu mai halli ne zama da kuma misalin lokacin da mutun ya yayye kisan rai da ya kashe aka yahe mai ba tsaya ba kisa wanda yayi na kuskure ba na gangan ba a wannan halin aka ce mai to zo ga kafaraka farkon abin da ubangiji ya ce fa tahriru raqaba a yantar da baiwa sannan aka fara lissahi in ba a samu baiwa ba ga abin da za a yi haka idan muka dauka zamu gani wanda ya afkawa iyallen shi a cikin watan Ramadan shi ma aka ce a'a abinda zai yi horkonta shine yayi kafara kafara nan da zai yi yantar da baiwa zai yi haka ga wanda yayi zihari ya bayyana wa matar shi daga yau matsayin ma'aikiyata kike in na sake kusanci daga yau zamantakewa mu da ke a matsayin ma'aikiyata kike to wannan shi lokacin da ya nemi matar shi ya dawo kanta wajibin shi ne sai yayi zihari sai yayi kafara ta zihari to shi ba idan muka leka kafara ta zihari an sanya ta farkon abin da bawa aka ce mai nima shine ya yantar da baiwa idan yana da halin da zai yantar da baiwa haka rantsuwa idan muka dauka zan mu gani farkon abin da addini ya nema ka yantar da baiwa idan baka samu ba to ka ciye idan baka samu ba sai kai azumi guda uku shikenan wannan shine kafara rantsuwarka da sauran abubuwa wanda addinin musulunci ya sanya ina wannan duka idan muka leka zan mu gani wallahi tallahi yana nuna mana daukaka ta wannan addinin namu na musulunci kaga bauta wani abu ne wanda yake wani balshe ko wani abu ne wanda rai ba ta so amma dai addini sai ya sanya yaya za a yi wane ya kasance bawa hanya dai lakkar aka bada damar mutun yanda zai yi ya kasance bawa shine idan an tafi an yake shi an kamo shi an sanyo shi idan aka kamo su a matsayin fursunan yaki a wannan halin za su kasance bayu idan ku suka kasance bayu abinda addini a wannan halin yake so shi shine a fanshe su tunda daula ta musulunci ta riga ta tsaya wannan ayar da aka sabkarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama batta aiki a wannan halin saboda me hatta yuskhina fil ard ay ma kana lin nabi wallazina ma kana lin nabi wallazina ma kana lin nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard baya dacewa ga wannan annabi ya kasance yana da fursunan yaki wanda za a fanshe su har sai an zubar da jini a saman ƙasa ai an riga an zubar da jini daula ta musulunci ta riga ta zamana ta zamanto daula tsayayya to a wannan halin ana iya amsar fansa wanda aka kama fursunan yaki wannan shi yake nuna mana lalle addinin musulunci addini ne wanda baya buƙatar komai in ba haka ba
zaɓin daga yami mutallikin SDM ni karatu ne ce in na zo da Allah ya amshi lambar in na zo ba ni karatu din lambar sai na so su nuna to shi shi ne ya wuce ya ta yaje ne a cikin bisni da nan da
kire idan muka dauka zan mu gani addinin musulunci addini ne wanda yake addini ne wanda yake daukakakke addini ne wanda yake da karamci addini ne wanda yake nema ya daidaita tsakanin dukkan mutane saboda ainihin idan muka dauka ubangiji yana bayyana mana walakar karamna bani adam matakan aka ce wani dan adam ne to yana da wata fifiko akan dukkan wata halitta yana da wata daraja wanda ubangiji wanda ya bashi to idan ka dauka zaka gani su waɗanda suke sukar bauta a cikin addinin musulunci zaka gani su ne suke sukar kansu suna abinda bai dace ba ka dauka ka gani abinda yake wa kanuwa a dalkashin tarihi tun daga lokacin da aka fara colonization ka dauka lokacin da mutanen yamma mutanen Europe suka tafi suka yi colonize America yanda suka bautatar da su ka dauka ga gani a halin da ake a zamanu a yanzu a America zaka dauka da kai bakake wanda busu da haƙƙi akan karatu da kowa wanda za su zo makaranta su yi karatu busu da haƙƙi akan kaza busu da haƙƙi akan kaza saboda me saboda ana daukar su akan matsayin bayu suke ka dauka ga ganin yanda aka yi ta abubuwa wanda majazi wanda aka taba wanda ake yi a rayuwa wanda ake yi a wannan duniya na a nuna maka kai ba dai bane ba da kai da wani ba amma dai idan ka dauka addinin musulunci ya riga ya sha gaban haka addini ya karraba kowa da kowa kuma ya sanya ga dalilan da ya sanya ko ga dalilin da yake sanyawa a sanya bauta kuma ga dalilan da suke sanyawa a kubuta da wannan bauta hadisi na farko mallan yake cewa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man a'taqa shirkan lahu fi 'abdin fa kana lahu malun yablughu saman al-'abdi قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق هنا حديث إمام البخاري يهدر شيء كتاب الشركة باب الشركة في الرقيقة باب يوانديك من بيان تنقيني على أكي أكم باوة kace wane yana da rabanka wane da wane da wane su suke da rabon wannan bawa su ne ma su ne uwayen gijin wannan bawa juz'i na uku shahi na 141 hadisi mai lamba ta 2503 haka imam muslim ya wutar da shi a cikin kitabul itiq juz'i na hudu shahi na 212 hadisi mai lamba ta 1501 hadisi da wanda aka sabo shi daga abdullahi dan kubar yarda Allah shi tabbata a gare su yake cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من زال الله من تيراد أبنت الله اشتبت أقريش ياتي من أعتق شركا له في عبد متن بيوني كومتن أكوني كومتن هدني كومتن قومني سكي دباوا ودهدها سيديتي أعني نا أنت ربونا كسونا أكم ونن باوا إكتوا فكان له مال wannan mutumin da yace na ɗanta ka suna a cikin wannan bawon ko akan wannan bawon sai Allah ya kaddara wannan mutumin yana da dukiya yana da yalwa ta dukiya yake cewa yablughu saman al-abd wannan dukiyar da gare shi ta kai kiman wannan bawon ko ta kai kudin wannan bawon yake cewa qawmi ma alaihi qimata adl za a zo a kawo wanda ya san bawa wanda yake kasuwar bawa za a ce mai to wannan bawon a iya ganinka yayi kaza saboda yana da ƙarfi yana da kaza ko kuma a rauni gare shi ko kuma wani abu makamanta haka ime kuɗi idan aka kawo dillalin bawa ya ne kuɗi a ina ganin ai wannan bawon zai yi jika 50 sai ya kasance su uku suke da wannan bawon ko su biyu suke da wannan bawon to a lokacin nan za a ce mai to wannan bawon jikka 50 yake kenan jikka 22 da zaka cika wannan bawon ya zama tuda ai ka gani idan ka dauka ai bawon ba na shi wani ba na shi kadai ba shi wancan ya yarda ko bai yarda ba wajibi ne idan ɗayan yace na entar da rabona to wajibi ne shi ma wannan ya entar amma dai a bashi kudin shi saboda adalci na addinin musulunci kinin nazo nace a ni kaso na na bawa na da entar sai Allah ya kaddara ina iya sayin wannan bawan to addini abin da yake ne ma to kuddo kudin a zo a kirawo dillalin bawa ya yi mai kudi idan ya mai kudi abin da za a cika sai in cika wannan bawan ya zama tuda sawa'un wannan ya ce na amince ko ban amince ba addini wajibi ne ya tirsa sashi ya amshi wannan kudin wannan bawan ya zama tuda yake cewa fa'ata shuraka'ahu hisasuhum sai bai wa wa'inda suke tarayya akan wannan bawon kasan su na wannan bawon kenan kamar yanda muka buga misali injika 20 ne injika 50 aka mai kudi kenan ɗayan wanda yake da kaso a cikin wannan bawon zaka dauki jika 22 ka bashi kai wanda kace ka enta rabin kasan ka a cikin bawon kenan kai zaka bashi kudi in dai kana da hali kaga me yake nuna mana addini baya son a zamana a cikin bauta ka dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama diyan makiyin shi wanda ya nema ya kashe shi wanda yake nema ya za a iya samu galaba akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan Huyay bin Akhtab shugaba na kabilar Banu Mustalik shi ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan kai mu ma baka isa baka tirza mu ba baka isa ka bar abin da kaga dama ba kuma mun ki mu huta daga nan garin mu mun ki mu huta daga garin mu muna nan a zamane don haka ka tayi ka aikata abin da kake so amma dai ka dauka lokacin da aka ce aka yake su aka hutar da su daga gari aka kawo bayu aka kawo fursunan yaki diyesh manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace na in taki na sanya in takin da nayi matsayin sadakin ki a lokacin nan duk wani sahabi wanda aka dauki baiwa aka bashi a matsayin yahuta yaki matsayin ganima dukkan suka ce yaya zan yi mukalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sarkinsa suna matsayin bayu kalkashin kace duk mu yanta ku ba addini ba ai a wani a wata shari'a ne kace a wannan abin neman kudi tunda bawanka kana iya sanya shi ka sanya shi kace wani ringa zuwa kana dan kasuwanci kana dan samu mana abin da kamar yanda Abubakar yake Abubakar ya kasance bawan shi yana zuwa kasuwa ya dan yi buge-buge kawo abin da ya kawo a zo a dora tukunya kana iyawa kai komai da bawanka idan Allah ne jigawa da komai shi naka ne idan ka mutu ga dan shi zai a cikin dukiya shi ma dukiya ce taka amma dai addini yayi so a enter kama abin da ya wakana harkon musulunci ka daika ka gani bayu no aka enter da su sibilal yarda Allah shi tabbata a gare su to shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana kaida idan kuna da bawa ko ki kuna tarayya akan bawa sai dai yace a amina enter da bangare na abinda kaso na akan wannan bawa to abinda za a in yana da dukiya shi zai sai bawa za a yi kawwama bawon a yi ibaliyan shi a mai kudi idan an mai kudi ya cika wa kowa ya bawa kowa rabin shi a cikin wannan kudin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa utika alaihi al'abd afwan وأُتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ذَا أَنْتَرَ وَنَنْ بَاوَ إِذَنْ أَكَ بَا كُوَا رَبَنْ شِي ذَا أَنْتَرَ وَنَنْ بَاوَ يَجِي تِيَا وَإِلَّا إِذَنْ كُمَا وَنَنْ مُتُمَنْ دَا يَجِي نَا أَنْتَرَ دَا رَبُونَا أَكَنْ وَنَنْ بَاوَ بَاشِي دَا كُدِنْ دَا زَي إِيَا سَيَنْ وَنَنْ بَاوَ يَا بَا كُوَا رَبَنْ شِي يَجِي تِيَا أُتِقَ مِنْهُ مَا أُتِقَ بَنْغَرَنْ دَا يَا سَلَّمَ شِي يَا رَبَا bangaren da yace na enter to shi zai kasance wannan bawa entace sauran bangaren kuma ba entace bane ba duk da wannan da kai imam ibn waddah yake cewa wannan magana wa illa faqad utika minhu ma utika yake cewa ba maganar manzon Allah bace ba sallallahu alaihi wasallama yake cewa magana ce ta malik wani ɗaya daga cikin sahabbai wani ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin yake cewa shi ya rawaito wannan hadisin shi yayi wannan karin a cikin wannan hadisin amma dai idan muka leka zan mu gani imam al-bukhari da imam muslim sarrafa shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan gaba idan mun karanta hadisi na gaba zan mu hada wannan kalmomin abinda shi ma hadisi na gaba shi ma da kai wani magana wanda su wanda suka rawaito hadisin suke cewa lahu lasima wanda suke sharhin hadisin suke cewa ai wannan ba magana bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda suka rawaito hadisin su suka kara kuma idan ka dauka zaka yi mafhumin hadisin yana nuna maka to idan bai da kudin kenan bangaren nashi shi zai kasance halak zai kasance intacce ɗayan bangaren kuma ko kar ɗayan bangaren ko kuma wanda suke tarayya kan shi za su zamanto bangaren su zai kasance a matsayin bawa abun su idda zamu kasance didda da kai wani hadisi na Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fil mamluki baina rajulaini fayutaku ahruhuma qala yadman yake cewa idan Allah kaddara wani yana da bawa ko mutane biyu suna da bawa dai yace ana enter da kasura za a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to shi wanda yace ya enter shi zai bayyo wannan wanda bai enter ba da raban shi ba zai bashi kudin wannan rabin wanda bi enter ba da shi wa rabin wanda aka enter kenan idan ya kasance mutum biyu duk da hadisi na gaba duka zai zo zai bayyana mana idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu halaccin tarayya akan bawa ko kuma tarayya akan baiwa a wurin mallakar su wani da wani suna iya kasancewa ko kuna iya huta fagen yaki a ce a wani da wani an ba ku baiwa ɗaya ko an ba ku bawa ɗaya ko kuma a kuna da wata bukata a gida kuna iya zuwa kasuwa ku so wannan bawan wanda mai gidan shi yake nima ya sayar da shi ku so shi daddan ya kasance yana muku hidima tsakanin ku biyu ko ku saba da haka kenan idan muka leka kuma hadisin zan mu gani yana karantar da mu duk wanda ya enter ka san shi akan bawan da suke tarayya da shi da wani yake cewa to shi ba wannan ɗayan kasar ana enter da shi idan zai enter da shi idan ya kasance yana da yalwa ya biya kudin da ya kamata ya biya dindin wannan bawon ya kasance da ba tare da ba ya zamuna ba a cikin bauta ba kenan za a kawwama shi za a yi invalidation za a yi kudin shi idan an yi kudin shi rabin abin da yake da zai dauka rabin abin da yake da kuma zai bawa wannan wanda shi ma wanda bai enter da rabin shi ba zai dauki kudin shi mai kali aka idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu idan ya kasance mutum baya da halin da zai yi kenan abin ɗaya abin da za a yi shi shine ɗayan bangaren nashi zai kasance entace ɗayan bangaren kuma ya kasance ba entace ba duk da kuma kai magana ta malamai akan wannan mas'alar za a hada hadisai guda biyu kuma a samu mafita akan haka za mu kai zuwa ƙarshe haka idan muka leka hadisin zan mu gani hadisin yana karantar da mu addinin musulunci kullun yana nema a enter ba wai azabnin ba da mutum ba a cikin bauta ba kaga ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kaso ne guda biyu gare ku ba a neman shawara ɗayan mata ma ɗayan ya ce na enter to ɗayan ba a neman shawara shi kun kudin shi za a bashi to zo gashi ne ni na enter da rabona a cikin wannan bawa kinan dan haka kai baka da wani shawara kurum tillali za a nema ya mai kudi a dauki bangaren ɗaya a mika maka wannan shine addinin musulunci hadisi na gaba malai yake cewa hadisu al-tasi 10 ba'd al-arba'a hadisi na 418 yake cewa da abi hurayra radiyallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallama qala man a'taqa shikhsan lahu min mamlukin fa alayhi khalasuhu fi malihi fa in lam yakul lahu malun qawwima al-mamluk qimata 'adli thumma istas'a al-'abdu ghayra mashquqin alayhi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar shi a cikin kitab al-sharika babu taqwim al-ashya'i bayn ash-shuraka'i bi qimati 'adli babu wanda yake mana bayani akan ana evaluation abu wanda kuke tarayya tsankanin wane da wane misalin gida ne misalin bawa ne misalin waja na'ura ce wani abu ne wanda kake da rabo wane ma yana da rabo tsankanin ku kuna da rabo to ana zauwa ayi evaluation shi a me kudi kudi na adalci idan an hudda shi kasuwa kazan nan ya kai kaza a'a in ya kama ma a ce a'a a samu masu tai ko abu dillalin wani abu wani abu wani abu wani a hada diddin a san ina aka sa manuwa akan kudin wannan abun wanda ake tarayya ayi adalci wurin yi mai kudi diddin a hudda kowa a bashi kasan shi ba tare da an zalunci kowa ba juz'i na uku shahi na 139 hadisi mai lamba ta 2491 hadisi Imam al-Bukhari shi ma ya wutar da hadisi a cikin kitab al-Itiq juz'i na 4 shayi na 212 hadisi mai lamba ta 1502 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abi Hurairah yarda Allah shi tabbata a gare shi da shi Imam al-Bukhari ya kawo shi 1501 takmila ne na Imam Muslim ya takmila ne na wancan hadisin na farko wanda muka karanta shi kuma hadisi ne na wanda aka samu shi wafi riwayatin hadisi ne na Abu Hurairah yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa man a'taqa shikhsan lahu min mamlukin duk wanda ya entar da wani bawa wanda suke tarayya da shi da wani akan wannan bawa ba ka san shi ba rabon shi bane na shi kadai ba wannan bawan ba da wane muke tarayya akan wannan bawan sai ya ce a'a ni na entar da bangare na akan wannan bawan yake cewa fa alayhi khalasuhu min malihi to wannan mutumin wanda yace na entar da bangare na entar da kaso na akan wannan bawan shi zai cika shi zai bada wannan kasan wannan wanda shi bai entar ba zaka dauka daga cikin dukiyarka idan Allah ya maka yaduwa ka meka ka bada yake cewa fa illam yakul lahu malun idan kuma wannan mutumin bashi da dukiya yake cewa huwa mal mamluku qimata adlin za a yi wa wannan bawo za a yi mai kudi kudi wanda yake na adalci kinan za a mai kudi za a yi za a yi bayan shi a kaza yake yi a yi adalci akan yi mai kudi idan an mai ake cewa sum mastus'a ya al'abdu sannan a ce wa bawon to ka huta ka tafi ka nema ka zo ka bai wa wannan mutumin wanda yake da rabo a kanka ka bashi kudin wannan kudin da aka yi keba kudin da aka kiyasta zaka bashi yake cewa kayu mashkukin alaihi ba tare da ba an tirsasa wannan bawan ba an dora mi abinda ba ya iya ba kinan za a leka za a gani to wani gashi nan kamar misalin da muka dauka an ce jika 50 shi ya ce ya enter bangaren shi kinan jika 25 deja ta riga ya tasa raya kinan no zai nemo 25 wanda ya cancanta ya bada 25 shine wannan wanda ya fara entar da shi idan yana da halin da zai bada idan kuma bai da halin da zai bada to abinda za a yi a cikin wannan riwaya shine za a ce wa wannan bawan to zo a yi rubutu idan an yi rubutu za ka yi ka nemi wannan kudin jika 25 tsawon lokacin da ka ga dama lokacin da kake iyawa kenan kai za a ba dama a ce maka ka tafi ka gani ina ganin a shekara zai iya hada wannan jika 25 akan kwadagon da zan ringa huta a ringa yi to shikenan ka tahi amma dai ba a dora maka ba yoni ko a dora maka yonin abinda baka iya ba ko misalin shi wancan yodin yana jin haushi ko kuma wani abu makamanta haka yace to shikenan jika 20 jika 25 nake so a duk sati ka bawo mini shi kuma wannan bawon bai iya waye aikin jika 25 a cikin sati kina wannan an dora mai yonin abinda baya iya ba abinda yake za a dora mai abinda zai iya a'a dala 50 zaka kawo a duk sati idan ya huta dai dinya aka ya iya zuwa ko ice ne yayi na dala 50 ya kawo ya bada a ringa lissahi har zuwa lokacin da zai biya wannan kudin ya zama da irin kowa shi kuma mun sani mas'ala ta mukataba a can baya mun karanta ta hadisin Aisha da ita da Barira yarda Allah shi tabbata a gare ta akan sun yi jinga akan za a shekara biyu za ta ringa za a fara mata rubutu da ita da uwayen gidanta akan tabiya ta yi aiki ta huta ta yi boyi boyi ta tai ta yi aikace aikace ta zo abinda ta samu ta tai ta ringa badawa tsawon shekara biyu sannan a yantar da ita da ta zo ta wadi wa Aisha ita ko Barira kullun tana kai kawo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bata da wata uwar daki kamar Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta ta zo sai take bata labari ga abinda muka yi da uwayen gidana take cewa ki ta hiki ce musu in sun yarda zan bada wannan kudin yanzu ki kasance ya kama kowa sai yantar da ki Barira ta ce ta wadi musu sai kace mun amince amma dai ya kasance wala dinki akan ta dawo ta wadi wa Aisha take cewa ga abin da yake kana tsankanin mu da mu da su sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Aisha take bashi labarin ga abin da nayi niyya nayi niyya sayan Barira amma dai uwayen gidanta sun ce zissa amsa an yi niyya ayi a mata bukata ba a fara mata rubutu ta bada wani abu tsawon shekara biyu sannan a yantar da ita nace zan saye ta ga abin da suka ce eh sun yarda za su bada za su amshi kudin za su saye da mun amma dai wala'inta yana kansu shine allegiance a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata cikin yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci hawo yake cewa me ya samu mutane wanda za su ringa halatta abinda ubangiji bai halatta ba su ringa sharranta abinda bai cikin alqur'ani bai cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alwala'u liman a'taka waliyyataka tana tare ko ijibinta al'amurka ko kuma allegiance na wanda aka inta tana tare da wanda ya intar da shi kidan bakka da wani idan wani abu ya same ka to bakka da wani ubangida sai wannan wanda ya intar da kai shi sanya malamai shi yasa addini ya sanya idan Allah ya yiwa wani intaccen bawa ya mai murasuwa bai da wanda zai gade shi to wanda zai gade shi harko shine wannan wanda ya intar da shi shine ya sanya alwala yana ɗaya daga cikin abubuwa sababban da suke sanyawa a ci gadon mutum. Da wannan hadisi idan muka leƙa zan mu gani yana mana bayani akan lalle za a mai rubutu sabanin wancan hadisin za ya tsaya a matsayin ɗayan bangaren yana bawa shi kuma wannan hadisin sai yazo yake mana bayani a'a ba ɗayan bangaren ba za a mai rubutu idan an mai rubutu za ya kasance yana hutar yana samo abinda yake aka yi rubutu akan shi yana badawa har ya kasance ya zama toda a cikin wannan inshi. Kine idan muka leƙa zan mu gani hadisi na harko zahirin shi yana bayyana mana ɗayan bangaren wanda ba yantar da shi ba zai zama a matsayin bawa shi kuma hadisi na biyu yana bayyana mana a'a idan ya kasance an yantar da shi ɗayan bangaren bai yantar da shi ba za a yi rubutu abinda bayan an mai kima za a yi rubutu ya zo ya ringa bayar da abinda yake abinda aka ajje za a ringa badawa har ya kasance da. Idan muka leƙa hadisin zaka gani kamar da kai ta'arud a tsakanin su shi wancan ya ce a'a ya zamana a matsayin bawa ɗayan bangaren shi kuma wannan ya ce a'a za a mai rubutu ya ringa bayarwa har sai ya yantar da kanshi har sai ya cike abinda yake haƙƙin wancan na wanda bai yantar da ɗayan bangaren shi ba sai ya bada wannan dukiya wanda aka bayan an yi kima na shi bawa ya bada sannan ya zamanto da kama kowa. Zaka gani kamar da kai ta'arud akan shi hilla idan muka bibi ba maganar malamai zaka samu babu wani ta'arud a cikin shi shine kamar yanda mai sharhin bulugul maram yake bayani yake cewa ai in ka dauki hadisin zaka gani yana maka bayani ne akan kurun ba ko ba illa mukata ba za a zo a rubuta shi wannan tunda aka ce ya zamana a matsayin bawa a'a to wata hanya za a bi diddan ya kasance ba bawa bane ba da ni yake cewa hanya ɗaya ne shine a zo a yi rubutu idan an yi rubutu to gashi ranga abinda aka ajje ga yajejeniyar da aka yi tsawon lokaci kaza za a ringa bada kaza ya kasance da kamar kowa wannan dai duka idan muka dauka a gulguje addini yana nuna mana ko yana so a zamana a matsayin da ba a zamana a matsayin bawa ba wannan su ne hadisi guda biyu wanda malam ya kawo kalkashin wannan wanda kamar yadda na bayyana nake cewa shi ba wannan hadisin karshen shi sun mustasiya al'abdu ghayr mashkukin alayhi shima malaman hadisi sun kawo suka ce aha ai wannan na wanda ya rawaito hadisin shine yin wannan karin ba magana bace ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai dai umuman malaman wa'ansu daga cikin masu malaman hadisi sun dai kuma ita ce ba hada mafi rinjayi akan aha ai inda magana ce ta wani da Imam al-Bukhari da Muslim da sun kawo sun nuna aha ai wannan ba magana bace ta manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama maitka sun rafa a wannan maganganun zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shike nuna mana hadisi wannan maganganun daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka fito sai hadisi na karshe a cikin wannan littafin cikin sabon babi malai yake cewa babu bai'u al-mudabbar babi wanda yake mana bayani akan sayar da bawan da mai gidan shi ya rubutu ko mai gidan shi ya alƙawari akan darar da Allah ya mana mutuwa to kai ka zaman toda wannan shine ake kiran shi da al-mudabbar bawan da mai gidan shi yace a ya allaka enta en ya allaka incin shi da mutuwar shi addubur shi shine duk abin da yake baya bayan na mutu in yanzu Allah ya dauke raina to kai da kake zai rubuta zai wasiya dan malamai da yawa sun tayi akan yana ɗaya daga cikin wasiya wanda wani mai gida yake iya wa yaron shi to idan na mutu tunda ai wasiya sadaka ce wanda mutum zai bada zaka bada abin da zaka iya ka ce a nayi daga cikin dukiyata in dai Allah ya muna rasuwa to a dauki ɗaya cikin uku a bai wa kaza ayi kaza ayi kaza da su ko a ba wa wani matukar bata wuce ɗaya cikin uku ba duk da akwai Umar da Abubakar duka sun tayi akan a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace as-sulsu was-sulsu kasira ɗaya cikin uku kai dai cikin uku ma yayi yawa suke cewa abin da yake dacewa ta sabko kasa Umar ya kasance yana ijazar ta ɗaya cikin goma Abubakar ya kasance ya barka a ɗaya cikin biyar dai duka dai idan ka dauka dai kowa ijtihadin shi ne yake matukar bata wuce ɗaya cikin uku ba to ana halatta ta idan ka ta wuce ɗaya cikin uku to baya yiwuwa a halatta ta sai an nemi shawarar su magada saboda daga an ce an dauke lumashin to duk fafutukar da ka san kana yi a rayuwarka ta duniya tahiyya karrun wa farrun da kake yi kai ne baka can kana newa to daga yanzu dukiyar ta huta daga sunanka ta koma sunan wa'annan yaran da ka tara wa'annan matan da ka aje wannan wa'anda in Allah ma bai kaddara maka da kana da yara ba wanda kake adawa da shi takan yi shi zai ci dukiyar shikenan a huta wurin akwai gadan kalala ɗan uwanka ne kurum za su zo su zamna ba ya hana mu ba shikenan gadan jiwa ta mutu ne a kare gali Allah da tar da mu shine ne yake bayyanawa yake cewa wa'inda al-mudabbar shine bawanda bawa ne yake kalkashinka amma dai sai kace a saboda wata muhimma ko kalatijantaka bakka da wanda zai taimaka maka a rayuwa sai wannan bawan shi yake dain maka wansu nan aikace yake dan wannan in maka sai kace to wani saboda kyautatawa da kake mini nayi wasiya dirran da Allah mun rasuwa to kai kuma ka zaman toda to idan Allah ya kaddara bawan sai kashe mai gidan nashi ya zaman toda alqatilu la yaris wanda ya kisa to bai yiwa duk da shi ba da bane ba kenan wannan hukunci za a mai na kisa idan shi ba za a kashe shi da dare da wannan halin sai a ce to ba kai ba cin gadan wanda zaka gada Malai ce hadisi na 420 shine hadisi na ƙarshe. Malai yake cewa wa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qala dabbara rajulun min al-ansari gulaman lahu wa fi lafzin balagha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama anna rajulan min ashabihi ataqa gulaman lahu ad-dubri lam yakul lahu malun ghayruhu faba'ahu bi 800 dirhamin thumma arsala bi thamanihi ilayhi wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin Kitabul Itiqa babu bai'il mudabbar babu wanda yake mana bayani sayar da bawa wanda aka allaka entar da shi akan mutuwan mai gidan shi juz'i na uku shahi na 147 hadisi mai lamba ta 2534 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin Kitabul Aymal babu jawazi bai'il mudabbar babu wanda yake mana bayani halaka ne wannan bawa wanda yake karkashin wani wanda aka allaka entar da shi akan mutuwan mai gidan shi halaka ne a tayi asida shi amma dai wani dalili suke sanyawa a saida shi zamu gani dalilin da ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayar da wani bawa wanda aka allaka entar da shi akan mutuwar mai gidan shi hadisi ne wanda aka samu shi daga Jabir bin Abdullah bin Amaru bin Fuhair radda Allah shi tabbata a gare shi wanda ya mutu shekara ta 68 69 73 74 78 kamar yadda malaman tarihi suka samu ikhtilafi tsakanin su a garin Madina Allah mai cikawa shine yana ɗaya daga cikin mutane guda bakwai wanda suka iska yi kowa rawaito hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dabbara rajulun min al-ansar gulaman lahu wani mutum na garin Madina mutumin da suka amshi bakuncin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mashikaran kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya allaka entar da wani yaron shi wani bawan shi ya allaka entar da shi akan mutuwar shi yake cewa wa fi lafzin a wani lafazi yake cewa balagha annabiyyu sallallahu alaihi wasallama anna rajulan min ashabihi a'taqa gulaman lahu an dubri ya cimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko labari ya isa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum daga cikin sahabban shi wannan mutumin ana ce mai yaqub shi wannan bawan shine ba a san ba wane ne ba amma dai shi wannan mutumin ana ce mai yaqub wannan mutumin sai ya allaka entar da wannan yaron nashi ko wannan bawan nashi akan mutuwar shi lakin lam yakullahu malun ghayru wannan mutumin a duk rayuwar shi bai da wata dukiya in ba wannan bawan ba ai mun wadi a baya bawa dukiya ce gadarta ake yi kuma ana iyawa a entar da ita lokacin da aka entar da ita to ta huta daga cikin bawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana anta wa maluka li sayyidika da kai da dukiyarka kai bawa dukkan ku ne mai gidanka to a wannan halin shi wannan mutumin bai da komai na daga dukiya in ba wannan bawan ba shi kadai ce dukiyar shi idan ka zo ka tsara shi ce maka zai bai da komai ko babu wani abu wanda za a samu in ba wannan bawan ba a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji labari ai wane ya ce ya entar da bawan shi amma dai entin ba ya same shi ba sai idan Allah ya mai cikawa miyawa kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji labarin kuma ya entar da shi idan Allah ya mai cikawa kuma bai da komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kirawo bawan sai ya kai sai da wannan bawan aka saida shi bi 800 dirhami 800 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayar da shi wa aka saidawa idan ka koma wannan hadisi wanda suka zo irin wannan hadisin zaka samu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sayar mai shine Nu'aym bin Nahab ɗaya daga cikin mutanen da aka musu albashir da gida aljanna wannan Nu'aym bin Nahab shi ya saye shi dirhami 800 ya saye shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama summa arsala bi samanihi ilayhi manzo Allah bai tsira da amince Allah shi tabbata a gare shi sai ya aika wannan dirhami 800 eh zuwa ga wannan mutumin wanda ake kiran shi Yaqub wanda ya sayar wannan bawan wanda yace ya entar da bawan shi idan Allah bai cikawa kine idan muka leka hadisin zan mu gani yana mana bayani akan halaccin at-tadbir menene tadbir shine ayi ta'alluqin a allaka entar da bawa zuwa lokacin da Allah mai cikawa shi mai gidan sannan bawan ya kasance entacci a gani hadisin yana nuna mana tunda ai dalilin da ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayar da wannan bawan ba komai bane ba dan wannan mutumin bai da wani abu wanda zai iya ya amfanar da kanshi ko ya amfanar da iyallen shi bayan mutuwar shi to kaga ai wannan ganganci ne daga rashi shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayar da wannan bawan ya aika mai kuɗi ya amfani da shi ko yi wani abu da shi kine idan muka leka zan mu gani abu ne wanda ittafaqa alaihi ulama akan lalle halak ne ai allaka entar da bawa zuwa lokacin da mai gidan shi zai rasu haka idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu wannan bawan idan an tabbatar lalle idan Allah ba mai gidan shi rasuwa ya zamanto bawa ya zamanto entacci kalkashin wasiya da mai gidan shi ya kasance shi wannan bawan bai kai ba ɗaya cikin ukun dukiyar wannan mai gida idan ya kai ɗaya cikin ukun wannan dukiyar wannan lissafin babu shi tunda ai a matsayin wasiya yake hukuncin wannan bawan hukuncin wasiya za a dauke shi ita kuma wasiya ba a tanfizin ta sama ɗaya cikin uku na daga dukiya kiran misalin bawan nan ko mai gidan nan yana da miliyan guda wannan ita ce kwata kwata abin da gare shi wanda yau Allah mai cika wannan shine abin da zai bari to sai aka rani a ai wannan bawan nashi yana yin jika 350 kuma shi kuma yace idan Allah mai cika wannan bawan nawa ya zamanto da shin a iya a sake shi ya zamanto da baya yi ba in ka dauka ka kasa miliyan 1 kashi kashi uku aka hudu 350 an samu kashi biyu ba a samu kashi biyu ba kenan wannan zai zamana a matsayin shi sai dai idan wanda za su gaji dukiya suka ce to wannan ai sarka ce mun yi wa baban mu shikenan ya tai idan sun yi ijazarta to halaka ne wannan kuma ya zaman toda amma dai idan suka ce a'a ko wani ɗaya daga cike yace ni ban yarda ba sauran suka ce sun yarda to wannan babu hira haka wannan bawan za ya tsaya saboda ya huce kima ɗaya cikin uku na daga dukiya kenan hukuncin wasiyya zai dauka wannan bawan haka idan muka leka zan mu gani hadisin yana karantar da mu wannan bawan wanda aka allaka enta shi akan mutuwar mai gidan shi ana yi yana yiwa a sayar da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shi kuma idan dalilin da yasa yake sanyawa a saya shine ko ya kasance shi wannan mai gidan ana bin shi bashi to kai ana bin ka bashi zaka dauki wata dukiya ka ce ka yantar da ita ai bai kamata kamar misalin ka kana da dukiya ne ba wani yana bin ka bashi sai ka dauka ka bada ta fi sabilillah yayi ai wannan wuta ce ka biya wannan bashin da yake kanka kinan abin da yayi dacewa wannan mutumin wanda bawan nan wanda aka allaka an tashi game da mutuwar mai gidan shi idan ya kasance wannan mai gidan ana bin shi bashin ya kai kima wannan bawan kai koda bai kai ba bashi da abin da zai iya biyan bashin to za a dauka za a sayar ga wannan bawan a bada wannan bashin ko kuma ya kasance baya da abin da za ya ci baya da wata dukiya in ba wannan ba za a sayar da wannan bawan a dauki kudin a bashi idan ya amfana da shi kamar yanda mazhabin Imam Ash-Shafi'i da Imam Ahmad suka ce akan kurmu idan ya kasance an shiga cikin wannan halin ko bashi ko abin da za a ci to mutlaqan kurm sayar da bawan nan za a yi ba wani tantama suka kawo hujja da wannan hadisin wanda malam wanda ya kawo karkashin wannan bawan sai dai idan muka dauka zan mu gani abin da yayi shine mutun yayi wasiyya idan ya kasance yana da halin da zai yi haka to abin ne wanda yake mai kyau shine kamar yanda ubangiji yake bayyana wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamuna abinda kuka ciyar fi sabilillah na daga alkhair to Allah zai mayar muku abinda kuka ciyar ba wa antum la tuzlamun kuma ku ba a zalunta ku akan abinda kuka bada dan neman yardan ubangiji haka idan muka leka zan mu gani malamai sun yi ittifaki akan madama ya kasance shi wanda yake jagora ko libami ko alƙali ya ga da kai gowuta a cikin al'amarin shi wannan wanda yake dabbara al'amarin bawan nan ya sanya ya allaka entar da wannan bawan akan mutuwar shi aka ga da kai gowuta a cikin al'amarin shi ya bakka da abin da zaka ci ya bakka da kaza ya kana bukata ka ce a'a wai ka sanya shi wannan bawan ya kasance intacce to wannan babban jagora ko libami yana iya sayar da wannan bawan ya dauki duke ya bashi haka umuman suka tafi akan dukkan wani abu wanda wani zai sarrafa ko zai aiwatar karkashin abin da kai bauta a ciki to ana iya amsa a sayar mai da shi a bashi kudin shi misalin wani ne wawa aka dauki wani abu aka bashi ko misalin ya gaji wani gida kurum sai yace zai tafi ya sayar da wannan gidan ko kuma a gida ne wanda shi bai san kima shi ba ya sa shi kasuwa za a nemi wayo to wannan ana iya kwacewa daga hannun shi shi babban jagora ko alƙali ko wanda yake kula da al'amuran al'umma ta musulmai ya tafi ya sayar da shi ya dauki kudin da yake bukata a bashi sannan sauran ajami in bukata ta samu sai a mila ne a meka mai sauran shi ba tare da an zalunce shi ba ko misalin wani wata maslaha ce ta al'umma shi aka gani yana wuta akan al'amarin to ana iya amsa a sayar da shi sannan a zo a bashi abin da za a bashi ba tare da ba an zalunce shi ba Allah ta'ala a'lam wannan shine karshen littafin abinda muka karanta dai Allah ya ba mu da adalci kuskure da muka yi kuma daga farkon littafin har zuwa ƙarshen shi muna fatan Allah ya gafarta mana Allah wurin kusan shekara 4 da wata 1 muna cikin wannan littafin mun kammala wadin da kai wasu lokuta da ake dan bari a yi wata ba a yi karatu ba ko sama da haka alhamdulillah dai an zanna wurin sati wurin 114 ana ta wannan abu muna fatan abinda muka yi Allah ya sanya mun yi dan shi kuma ya sanya cikin mizan hasanatina kuma da mu da wanda suke saurara da wanda suka taimaka da wanda suka sayi littafi da wanda kullum muna tare da su muna fatan kowa Allah sakanta mai da alheri Allah sanya wannan zama da muka yi daga farko har ƙarshe ya sanya zama ne wanda zamu koma irin shi a ƙarshen ilwa na arshi kai ma ba a ƙarƙashin ido a ƙarshen ba a cikin aljannatul firdaus Allah ya datar da mu Allah ya sanya mu samu wani lokaci mu dawo mu ga junanmu a cikin gidan aljanna mu ringa cewa kaga lokaci kaza ana cewa kaza kaga lokaci kaza mun zauna lokaci kaza a wuri kaza Allah ya datar da mu wannan muna tawassuli ga abinda muka karanta a cikin wannan littafi duk abin da yake na fa'idantuwa Allah ya datar da mu fa'idantu da shi kuma mu aikata shi abu kuma wanda yake na gujewa Allah ya ba mu damar guje shi kuma Allah ya sanya mu nisance shi kaba'an ba tare da wani tawili ba amin duk bukatunmu na alkhairi kuma Allah ya biya mana amin Allah sanya aljanna ita ce babban mu shi ne dan ɗan karamar gudunmuwa da kowa yake iya badawa a rayuwar shi muna fatan mu ɗan gudunmuwar da muka bada karɓa kwace a gun Ubangiji kuma duk wanda ya bada gudunmuwa da masu zama hatta da zaman da ake ita ma gudunmuwa ce kuma waɗanda suke kula da harkar karatu wani za ya zo ya sanya wayar shi a dauka wani za ya zo ya sayi muku littafi wani za ya zo ya yi kaza wani za ya sayi ruwa wani za ya yi kaza muna fatan kowa Allah ya shiga cikin al'amuran shi biya mai bukatun shi kuma ya sanya mai ladan shi a gaba kiyama ɗan uwan mu da suke ƙasa ta Palestine muna fatan Allah ya zarfafa cikin al'amuran su ya ba su nasara akan ƴan uwa akan abokan adawa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته اللهم ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك ردا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرها لنا يا رب العالمين اللهم ولا مريدا منا او غيرنا الا شفيته وعافيته فيسر امورنا واشرح صدورنا ولور قلوبنا واختم بالصالحات اعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك musali ba sai zuwa ranar ladi dai mu gani mun yi shawara da malaman mu gani wani littafi ya kamata mu sanya sai a ci gaba insha Allah da daga inda aka tsaya a sa sabon littafi kuma a ci gaba muna fatan dai Allah ya mana agaji a cikin al'amuran rukan ya sanya muna yi dan shi ya ba mu lada abin da muke aikatawa